Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad Dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji ta bakin wani masanin tsaro kan yadda yake kallon harin da Amurka ta jagoranta kaiwa kasar Syria. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya, daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa. Amma kafin nan, ga halin da duniya ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum. Kasashen duniya na ci gaba da fadin albarkacin bakinsu dangane da hare-haren haɗin gwiwa da Amurka, Burtaniya da Faransa suka yi akan Syria, inda wasu ke goyon bayan matakin, wasu kuwa kushe shi suke yi, lamarin da ya danganta ga kasashen da suke tsokacin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta Pentagon ta ce hare-haren sun kaikaici wasu wurare uku ne da ake kyautatan ana hada makamai masu guba da na kare dangi. Waɗannan hare-hare martani ne ga harin makami mai guba da ake zargin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da yi a wani yanki da ke kusa da Damascus, wanda ya halaka sama da mutane 40. A yau Asabar, shugaba Trump ya yabi kasashen Burtaniya da Faransa da maramai baya da suka yi wajen kai waɗannan hare-hare. A baya ya zargi Rasha da kin cika alkawarinta na lalata makaman Syria masu guba.
In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee.
Shugaba Trump ya ce a shekarar 2013 gwamnatin shugaba Putin ta yi wa duniya alkawarin cewa za ta lalata makaman Syria masu guba. Amma harin da Assad ya kai a kwanan nan da kuma martani da makamiyan mai sun samu asali ne saboda gazawar da Rasha ta nuna wajen cika alkawarinta. Ya zama dole Rasha ta yi karatun tanatsu kan ko za ta ci gaba da bin wannan tafarki ko kuma za ta bi sahun kasashen duniya wayayyu domin tabbatar da zaman lafiya. Daruruwan 'yan Syria ne suka taru a kewayen birnin Damascus, suna masu Allah wadai da waɗannan hare-hare da Amurka, Burtaniya da Faransa suka kai a kan ƙasarsu, suna masu daga tutar ƙasar tare da danna abin busawa na motoci. A gefen kuwa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah wadai da waɗannan hare-hare da Amurka ta jagoranta aka kai a kan Syria, yana mai cewa hakan ya saɓa dokar ƙasa da ƙasa. Ita dai Rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta Syria, inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na Duma da aka ce an yi amfani da makaman, amma babu wata alama da ta nuna hakan. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov kenan cikin harshen Rashanci yake cewa muna da kwararren hujjoji da ke nuna cewa an kirkiri wannan batu ne. Mun gano cewa wata hukumar tattara bayanan sirri da ke kokarin bakanta Rasha idan duniya ne ta kirkiro wannan zargi na cewa an yi amfani da makamai masu guba. Shugaban addini a ƙasar Iran, Ayatollah Khamenei, ya soki harin da Amurka ta jagoranta, yana mai cewa harin babban laifi ne kuma ba za su cimma burinsu ba. Ita kuwa China ta nemi ne da a gudanar da bincike mai zaman kansa kan zargin amfani da makami mai guban, inda ma'aikatar harkokin wajenta ke cewa maslaha ga wannan rikici shine ta tafarkin siyasa. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce babu wani zaɓi da ya wuce amfani da ƙarfin soji, yayin da Faransa ta ce harin ya cancanci a kai shi kuma ya yi nasara. Sai dai 'yan majalisar dokokin Faransa a ɓangaren masu ra'ayin mazanjiya da kuma masu sassaucin ra'ayi sun yi Allah wadai da Faransa ta biye wa Amurka. Sai dai Jamus, Canada, Australia da Japan da kuma kwamitin zartarwar ƙungiyar tarayyar Turai sun yi na'am da harin, kamar yadda Turkiya ta yabi matakin da Amurka ta ɗauka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar aka yi jana'izar marigayiya Winnie Mandela, tsohuwar matar marigayi tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela, wacce ta kasance ɗaya daga cikin fitattun mutanen da suka yi yaƙi da mulkin wari launin fata a ƙasar. Mutum kusan 40 ne suka taru a babban filin wasan kwallon kafa na Orlando dake Soweto a birnin Johannesburg domin yin bankwana da ita. Yayin jawabin sa shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya kwatanta Wini a matsayin mata mai magana da babban murya ba tare da ta nuna tana tsoron kowa ba. A wajen taron bankwanan diyar marigayiyar Wini wato Zaneni ta bi sahun mahaifiyarta wajen fadin gaskiya ba tare da tsoro ba. Inda ta yi hannunka mai sanda ta kira wasu masu yabon mahaifiyarta bayan ta rasu a matsayin munafukai kamar yadda ta bayyana.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla bayan da Amurka ta jagoranci kai harhara ta sama a wani yankin birnin Damascus a matsayin martani ga zargin yin amfani da makami mai guba da gwamnatin Syria ta yi, masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. Abokin aiki na Muhammad Lalo ya tambayi Dr. Hafiz Muhammad Said, shugaban Hydra Center a Nigeria, wanda masani ne kan siyasar yankin Gabas ta Tsakiya, yadda yake kallon wannan lamari.
To, wannan al'amari ta fuskacin su kansu kasashen Birtaniya da Faransa da US America kusan ba zai zamanto alheri gare su ba, sakamakon cewa zai kawo sabani tsakanin su da manya-manyan kasashen duniya kawayen su, musamman ma ita Rasha din. Sannan kuma zai jawo cewa nan gaba ko da sun yi magana duniya za ta ki yarda da duniya da maganganun su kan sun yi wato turmoyi wani da aiki da wani guba ko kuma wani makamancin wannan, sakamakon cewa ba su bari an gama bincike ba. An ji kungiyar neman bincike kan wannan abin da ya shafi makamashi da sinadarai masu guba a daidai lokacin da suke shigowa kasar, a daidai lokacin aka kai hari ba su ma gama binciken su ba. Ko da dai ba su yarda da binciken Rasha ba, wacce take ita tana wajen ta tura ƴan sandanta tun Juma'a sun gama bincike sun tarar da cewa babu wani abu na gas ko kuma wani makamashi mai guba da aka yi amfani da shi. To akalla saurara wannan kasashe.
To amma Dr. abin da ita Amurka ke cewa shine tana da bayanai da hujjoji kwarara da ta dogara da su da ke nuna cewa lalle an yi amfani da waɗannan makamai masu guba kuma gwamnatin ta Bashar al-Assad ce ta yi amfani da su.
Problemin shine sun kasa nuna hujjojin, inda suna da hujjojin su nuna. Abin da clip din da aka yi, Rasha ta kama wasu daga cikin waɗanda aka wannan clip ta rasu, sun tabbatar da cewa Syria aka kawai. Sun nuna duniya ga su a wajen, ga su a garin, gari ne ba shi da girma. Kada manta ba babban gari bane, doma gari ne karami kamar wannan local government. Sannan kuma inda aka ce an yi amfani da makamashin guba din asibitin, an ji an yi hira da mutanen asibitin da ma'aikatan asibitin da mutanen gari, kowa ya ce babu ma wani abu irin wannan.
To a matsayinka na mai lura da al'amuran da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya, kana da fargabar cewa wannan takaddama za ta rikide ta koma yaƙe-yaƙe tsakanin ƙasashen duniya?
Zai wahala ya zamanto cikin sauki, sakamakon cewa su masu kai harin sukan zaɓi wani target ne da za su kai wa hari. Ba hari ne na gama gari ba da za su yi wa ƙasar. Idan suka ce za su yi wannan, wanda su kansu ba sun ce za su yi wannan ba, ko yau za mu ga Birtaniya abin da ta ce kenan, ta ce harin sun kai ne domin ladatar da shi Assad, ba wai sun kai hari ba ne domin a kawar da Assad. Saboda haka ba su da planning na kai hari na gama gari gaba ɗaya. Duk da gaskiya Syrians wato tajirwar da ake da ita ya nuna cewa ba a iya gasgata magana baki ɗaya na abin da suke cewa, saboda suna iya faɗa gobe kuma da suka ji sun canja, jibi kuma su ce wani abu saɓanin abin da suka faɗa yau. Saboda haka wannan, amma duk da haka hasashe ya ba da cewa ba su da hadafin yin yaƙi na gama gari. Saboda wannan yana nufin dole za su yi target ɗin su zai haɗa da sojin Rasha, zai haɗa da sojin Iran, zai haɗa da Hezbollah. To kuma idan yayi zafi haka, wannan yana nufin kenan wa'ancan su kuma su mai da martani akan Isra'ila da kuma target ɗin Amerika. Saboda haka abin zai yi wazai muni sosai, amma ba ma tunanin abin zai kai ga haka. Ba ma kima wannan harin ya zamanto ya tsaya kenan, sai kuma wata shekara sai a sake yin wani fim ɗin cewa an harba makamashin guba a wani waje, sai kuma shi ma a sake ɗan kai hari irin wannan haka, za a dinga jefi-jefi.
To madalla Dr. Hafiz Muhammad kenan a hirarsa da Mahmud Lalo yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya madaurin ki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da kokarin ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, jama'a na ci gaba da bada tasu gudunmawar. Haka al'amarin ya kasance kwanaki a garin Illela, inda aka gudanar da maludin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko da rahoto.
Da ta wakana kenan a garin Illela local gamma a cikin jihar Sokoto inda musulmi yan dariƙar Tijjaniya suka gudanar da maulidin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas na ƙasar Senegal. Professor Abubakar Abubakar ya ga wala shine shugaban majalisar sufaye ta tarayyar Najeriya wanda a lokacin da yake wa mahalarta jawabi game da Sheikh Malamin ya tabo maganar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro shawara.
Saboda haka yayin da muka godiya ga jami'an tsaro akan faɗitashin da suke yi na kariyar kasar nan da lafiyar ta kuma muna roƙon su don Allah idan muka ba su shawara da bata gari a cikin dariƙa sar da suka shigo muka ga irin matsalar da za su kawo mana domin duk mutumin da zai ja yara zuwa gaban za ga mace ya Allah ga hili take don haka muna roƙon jami'an tsaro sadda duk muka ba su shawara ga irin waɗannan abubuwa ba mun ce su bi mu a makace ba amma su saurari abin da muka faɗi saboda yana da amfani domin rashin irin sauraron wannan shi kaza sai ta yi a jaya nisa ga ji boko haramun ya fito ko irin waɗannan abubuwa da kawo matsala sai an shawo ya kayan
To su ma dai al'umar yankin Middle Belt sun ci gaba da kokarin ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kamar gangamin da suka yi a harabin majalisar wakilan jihar Plateau ga wakili ya sashen Hausa na Zainab Babaji da sauran bayani.
Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa majalisar dokokin jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu, muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka. Sun yi dafifi ne a farfajiyar majalisar dokokin jihar Plateau inda kakakin majalisar ta aziyar marace su jami'in watsa labarai na kungiyar matasan Middle Belt Youth Arise Clement Selbon yace suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen dake aukuwa a yankin.
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safi ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza, an kashe mutane 10, a can 30, a can 100 kowane rana. Wayannan mutane ne kamar ni da ke. Idan ba gwamnati sun dauka wani mataki na sayar da su ba, domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayannan abubuwan, amma ya mana kaman ba su ga sun yi niyya sosai ba. Saboda haka mun fito ne domin mu roke su, mu magana da babban murya cewa su dau niyya, kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a London, ma Archbishop na Canterbury yace wayansu ne suka shigo kasan daga Sahel, yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo, akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya, suna kawo yana hare-hare. Idan mun yazo daga wani gari ya shiga garinka, ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini, ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare, za su kare.
Ita ma madan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos tace yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakin su saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su.
Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu, mutanen mu ba su da gidaje, an kashe wanda an kashe an riga an kashe, kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai, muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma, ba su da wurin kwanciya balle su zauna su yi noman. Sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu, musamman da jami'an tsaro.
Tun lokacin da aka fara rikicin nan, me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya wurin?
Sun tura jami'an tsaro, kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa. Mu mun zata cewa an yi hayan wasu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayanda suna nan, so sun fi karfin mutanen mu. So government ta zo ta yi taimako, mun gode musu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da tarzoma din.
Shi ko kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi yace za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba.
If we are not allowed to go to farm, this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty. I will not take that.
Yace in ba a bar mu mun tafi gona ba, wannan ya nuna kararar cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci, kuma ba zan yarda da haka ba. Kakakin yace su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro, kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun dauki matakan da suka dace.
Ci gaban rayuwa shi ba mu, shi gwani ne, matsani ne, addu'a kun shi sai mu kara, jalla samu yi zama na lafiya.
Haka ne, abinda ya sawaka kenan a yau a shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
Ya faru don Allah kar mu sake, ku ji tsoron Ubangijinmu, in mun yi komai yana ganinmu, ku yi roƙon shi haɗa kanmu. Shi kawo sauƙi shi haɗa kanmu, ci gaban rayuwa shi ba mu, shi gwani ne, masani ne, addu'a kun shi sai mu kara, jalla samu yi zama na lafiya. Tallafa kasar mu ce mu gyara, duk duhun cikin gari ya yayi, in mun bi doka.
To madalla a gaida jami'ai, to shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, inda aka agon mu na cewa karfe 5 saura minti 11. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almusi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Buhari ya ayyana zai tsaya takarar in Allah ya kai mu 2019. Shugaban ya ayyana hakan ne a taron koli na APC kafin ya wuce zuwa London. Sakataren APC mai Malabu ni ya ce muhawara kan wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar da aka kawar bai shafi ƙarfin jam'iyyar ba.
Karko da ta yi kuma tana da farin jini so ta zama abin sha'awa ga al'umma, musamman ma kuma kamun ludan shi shugaban Muhammadu Buhari. ƴan Najeriya sun gamsu.
Shugaban BSO na Taraba Ahmad Zakari Guroje ya ayyana takarar majalisar wakilai da zumuwar sulhun ta kabilun tsaunin Mambila don zaman salama.
Domin duk yarurrukan Taraba State babu wanda bai ga masifar da ke tare da tashin-tashinan da ake fama da shi ba.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama haramtattun bindigogi 425 daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba. Shugaban PDP Uche Secondus yana buƙatar diyar naira biliyan 1 da miliyan 500 daga ministan labaru Lai Muhammad kan zargin bata masa suna. Nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar 'yan Shi'a reshen jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma shugaban kungiyar 'yan yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ga Sheikh Yakubu Yahaya.
Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada. Shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su wa'annan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma? A ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare, ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani, sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye, wanda ba a san su ba amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu din. Saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya, domin a samu fahimtar juna. Kuma ya zama ne kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke. Allah kala a ji sauki komawa al'amura da suke kamar da muka sani can da shekara 50 60 da suka gabata. Dai wahalan gaske yake al'amari ne na Allah, yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu? Ba mu zai mun na Fulani misali ko matsayin mun na manoma. Ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta dunkuɗe musu sharri. Wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu. Su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda ake ce ma muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi, lafiya, hanyoyi, tsaro, tattalin arziki. Sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku. Ɓangare na farko shi ne wato a samu abinda ake ce ma middle class, wato matsakaitan masu kuɗaɗen shiga, ya zama su suka fi yawa, ya zama marasa shi suna da ƙaranci wanda ba su kai na yawan middle class ba. Sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class, su kuma su zama ƴan kaɗan ne. ƴan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class, na ƙasa ƙwarai su zama ƙasa da na middle class. So sai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya. To amma shi tsarin da ake tafiya a kansa, wanda ita gwamnatin take tafiya a kansa, wanda kuma gashi nan komai a rubuce, tattalin arzikin an tsara shi, ga yadda za a yi da shi, ga yadda za a kassafa, ga yadda jihohi za su samu, ga yadda ƙananan hukumomi za su samu, ga yadda kaza, ga yadda kaza, ga yadda kaza. Amma sai a wayi gari kawai an karye waɗannan dokokin, an kauda kai daga gare su, an yi waso su, an yi waka cika tashi.
Shi kuwa Mr. Mark Amani cewa ya yi.
To a gaskiyar magana abinda yake faruwa a Najeriya ta Arewa ya sha faɗi. Idan har ba za mu fito mu rinka biya kanmu gaskiyar, wallahi mun ɓata. Kuma ba wai gwamnati ne za su je dama su sha wahalar abin da ke faruwa ba ya dan mu jikuku dimin a yanzu magana da ni ma da nake magana a yanzu idan in ka duba da tawon da muke da yake da daga kan kaina shekaru na akalla daga shekara 60 zuwa 85 a Najeriya kuma ta arewa wallahi ba mu da yawa ne sai mu duba shi ya ya rayuwar ya dan mu zai kasance nan gaba gaskiya mu kai su mu buru mu ku shakka babu ba za su yafe mana ba a halin da suka samu kai a bari mu duba mu gani kun ko dai muna da mai martaba sarkin musulmi sannan ne biyu muna da mai martaba mai tangani ciyaman na sarakunan kristoci na arewacin Najeriya har da Abuja to idan ana maganar a shugabannin al'umma to ko shakka babu babu wanda za a nema fito yiwa mutane gargadi su tuta da umma har ba za a nuna musu iko da mulki ba to bari a rufe su domin so da dama muna sauraron duk abin da ke faruwa a arewacin Najeriya wallahi abin kunya ne amma na tabbata cewa in ba dan ba dan ba kada ce na amanin sabo wallahi na ce ko da abiki ne in yi kama da arewacin Najeriya ni ma ku ba zan ci ba na sha kuɗi dan ba su ciki ma saboda haka kiraye kiran da muke yi a gaskiyar magana da mutane suna ji suna amfani da shi kuma sai sai abin da ya muke fara yi wallahi ko da wani ya ce ka je ka yi kaza domin ka biya min bukata na ko kuma je ka yi kaza domin ka biya wancan bukata wallahi babu wanda zai yarda da ni amma tunda ana mana kirari cewa mu jajiri ne to gaskiyar magana mu ne yake ma a cikin mana mu jajiri ne idan ana neman masu basira masu hikima masu hangen nesa idan aka same dan arewa mu to an gama amma abin mamaki an waye da ni mun ce mu babu abin da za mu yi ko muke yi sai dai karkashe yan uwanmu wace ko da dabbobi ne akwai wata dabban da aka yi bai kama ka rai gidanka idan in ya haihu ko kuma ta haihu wallahi duk sabon da ka saba da kariyar nan ba za ka taɓa yadda ka je wajen ƴaƴanka ba ko da ƴaƴanka jini ne sai mu bibi yadda kaza take faɗa da shago in ta fi ɗaukan yaron.
Haka dai. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Donan ne kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Kasashen duniya na ci gaba da fadin albarkacin bakin su dangane da hare-haren haɗin gwiwa da Amurka, Burtaniya da Faransa suka kai akan Siriya. Inda yayin da wasu ke yaban matakin wasu kuwa suke kushe shi lamarin da ya danganta ga kasashen da suke tsokacin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta Pentagon ta ce hare-haren sun kaikaici wasu wurare uku ne da ake kewa da su ana hada makamai masu guba da na ƙare dangi. Waɗannan hare-hare martani ne ga harin makami mai guba da ake zargin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da yi a wani yanki da ke kusa da Damascus wanda ya halaka sama da mutane 40. A yau Asabar shugaba Trump ya yabi kasashen Burtaniya da Faransa da marami baya da suka yi wajen kai waɗannan hare-hare. A dai gefen kuwa shugaban Russia Vladimir Putin ya yi Allah wadai da waɗannan hare-haren da Amurka ta jagoranta aka kai akan Syria. Yana mai cewa hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa. Ita dai Russia ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta Siriya, inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na Duma da aka ce an yi amfani da makaman, amma babu wata alama da ta nuna hakan. Shugaban addini a ƙasar Iran Ayatollah Khamenei ya soki harin da Amurka ta jagoranta, yana mai cewa harin babban laifi ne kuma ba za su cimma burinsu ba. Ita kuwa China ta nemi da a gudanar da bincike mai zaman kansa kan zargin amfani da makami mai guba, inda ma'aikatar harkokin wajen take cewa maslaha ga wannan rikici shine tafarkin siyasa.
To madalla masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
da ya tayi gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. David. Mr. Fili Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.